Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi, amma kafin nan ga Idris da labaran duniyar.
Jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Lahadi cewa Bakhmut na cikin zukatanmu, sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron Russia ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin Wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin Russia sun kwace birnin Bakhmut dake gabashin Ukraine. Da yake jawabi tare da shugaban Amurka Joe Biden a taron koli na kungiyar G7 a Hiroshima na kasar Japan, Zelensky ya ce ya yarda cewa birnin ya fadi, amma ya kara da cewa tilas ne ku fahimci cewa babu komai, sun lalata komai, in ji shi ga al'ummar Russia. Ya ce domin yau Bakhmut na cikin zukatanmu ne kawai, babu komai a gurin. A birnin Hiroshima na kasar Japan, kasashen G7 masu karfin masana'antu sun gudanar da taron koli kan yakin da ake yi a kasar Ukraine a yau Lahadi tare da babban bako Volodymyr Zelensky. Shugaban na Ukraine ya shiga birnin jiya a cikin wani jirgin Faransa bayan ya halarci taron kungiyar kasashen Larabawa da aka yi a Jidda na kasar Saudi Arabia a ranar Juma'a, inda ya nemi a taimaka wa Ukraine wajen yunkurin kare kanta daga harin Russia. Sa'o'i bayan zuwan Zelensky, Moscow ta sanar da cewa dakarunta sun mamaye birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine bayan azamin fada da sojojin Zelensky suka yi na tsawon watanni a kokarin kare birnin. Sanye da irin rigar sanyi da aka san shi da shi, Zelensky ya gudanar da tarurruka daban-daban tare da dukkan shugabannin G7 da kuma Prime Minister India Narendra Modi, wanda ya sha suka domin kin yin Allah wadai da mamayar Russia. A ranar farko ta taron kolin, kungiyar G7 ta kara kagabawa Russia takunkumi da hana fitar da kayayyakinta zuwa kasashen waje da kuma takan murkushe waɗanda ke taimakawa Moscow ta hanyar kaurace musu. Sai dai babban abin da ya kara wa Kyiv kwarin gwiwa shine a ƙarshe dai Amurka ta amince da baiwa kawayenta damar samar da jiragen yakinta na F-16 kuma a horar da matukan jirgi na Ukraine yadda za su tuka jirgin. Bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita bude wuta na kwanaki 7 a yammacin jiya Asabar, yayin da fadan da ya jefa kasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallinsu ya shiga mako na 6. Tsagaita bude wutar za ta fara aiki da karfe 9:45 na dare agogon Khartoum, wato karfe 7:45 na dare agogon GMT na ranar Litinin, kamar yadda masu shiga tsakani kasashen Amurka da Saudiya suka bayyana cikin wata sanarwar haɗin gwiwa. Bangarorin sun karye yawancin yarjejeniyoyin tsagaita bude wuta da dama wanda aka yi a baya. Tashar talabijin din kasar Pakistan ta bada rahoton cewa an kashe jami'an tsaron kan iyakar Iran 6 a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba da ke kokarin shiga kasar kusa da iyakar Pakistan. Fadan dai ya faru ne a garin Saravan da ke kudu maso gabashin lardin Sistan da Baluchistan, mai tazarar kilomita 1,360 kudu maso gabashin Tehran, babban birnin kasar. Rahoton ya ce 'yan bindigan sun tsere da hasarar rayuka, amma ba yi karin bayani ba, kamar yadda kafar Associated Press ta ce.
A gaida Idris Abdullah Bako da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da kwai sababi 1-2-3 da suka sa na buɗe wannan makaranta. Na farko na fara medicine, koyan aikin likita. To Allah da yi ba ban karasa ba, bayan na yi aure na dawo Kano daga Maiduguri. To kullum a lokacin a tunanina shi ne ina so na taimaka wa al'umma. Kullum kana so ka taimaka al'umma, shi ya sa nake so na medicine. To da ban samu aikin likita ba, sai naga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba.
Kallaban shirin ta wannan makon Samira Hamza Ahmed wadda igiya aure ta daure mata burinta na zama likita. Yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon wata mace matashiya mai hali baiwa. Kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu gabatar da kallabin wannan makon bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya. Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN. Kuma bisa ga bayanin nata ta samu goyon bayan matasa da kuma mata sai dai kamar yunkurinta a baya wannan karan ma a ƙatta bata cimma duwa ba.
Na biyun shigan siyasa na kenan. Na farko din wani bayrabi ana kiran shi Faladuru Toye ni ce na yi vice presidential candidate ne shi.
Ashe kin dauko babba ne ma?
Wata make shugaban kasa. Zama na ne inda ita ma take. Ban taba tsammani duk aikin da nake yi for the past tun shekara 15 ban taba ban bana sha'awan siyasa. Ya miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni duk lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe 11 aka kira ni daga Lagos wata schoolmate ina law school ta ce mu wai na san Faladuru Toye sai na ce ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba
a internet
ne nake ga aka na ce
wato a dandalin sabon zumunta yake nashi president
sai ce sai ta ce is very serious wa ne ce ko shi kuma mutane na san shi sosai na je kan Facebook din shi da meme na ga yana da dayawa yana
magoya
baya sai aka ce yace ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president in Nigeria ni ce ni ba yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce wallahi serious sai na ce to ni dai ki kare it was around lokacin 11 dare yayi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gida na na ce ka ci abinda tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana so ya san ta sai ce me kika ce da ce vice president sai ta ya zauna akan kujera akan gado vice me da ce vice president
a wace jam'iyya kenan ne
a alliance for new Nigeria ita to sai jikin shi sai ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce ni kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ana ganin fiska na ko ina sai ta ce ne ce kai ba zai yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan ne ce ga abinda aka gabta ce vice president gugoni ba na son siyasa sai fusta diki zai zama ni nace ni ba haka nace sai haka dai a dai bar magana court a bar magana ka da nisa haka dai haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da yazo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga Lagos suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa da yara kika san ko Allah na so ki je ki shi a matsayin
mataimakiyar shugaban kasa
abinda yasa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa suka nemi ki akwai reason ki je ki istihara
da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin
a magazine din da nike yi ne to kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani
to mun gode
shine fa suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine mi gida na yace ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ce ki cika dan na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day nace na kira su nace to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in Faladuro to ida
to shikenan faduwa ta zo daidai da zaman
nace ha Allah mu niki shiga kawai me nace ni ba ai siyasa ba ce haka fa yayi week nat tunana wallahi bazan kariya ba na tashi da daddare sai ni fashi da kuka dace hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai ina ta abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama ne ce to alhamdulillah ba lokacin bane so na abin ina zama
wannan shekara kenan
2019
nan
2019 da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan Niger suka ciyo su sun gaji da yan siyasan da suke a Niger
wanda aka saba da su
da aka saba da su su sun gaji da su dan Niger tana nan 46 years baya cigabawa kullun Niger na inda yake
yana tsaye guda
kuma muna bukatun irin tunda kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so ki fito da Allah ki fito nayi ci ma din na ban dan ni abinda nake ta duba ban da kuɗi kuma siyasa
sai ka da kuɗi ko
ban da kuɗi so sai nace to bari dai nayi istiharan kuma nace to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istihara muka dawo kafin mu tafi SDP shi ma muka fara ma approaching suka ce su aka bani lambar chairman din muka fara magana da shi ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyar su so da tambayi su wayannan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi need assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karbin mace a lokacin nan
wato ai bincike sosai
Niger kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan bincike suka ce a Niger ɗan Niger ma youth din da mata sun gaji da wai mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya musu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai
mazan ne ke sa mata kuma
matan ne suke sa matan suke voting su ne highest voters su suke sa mazan su suke kada kuri'ar su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin da muka yi strategy namu shine team lead ita ce DG namu muka zai ita yan South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da koman haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar Niger amma ido na ya ga abubuwa iri-irin gami
lokaci.
To masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba kai ba. Inda rai da rabo wata rana wannan fafatukarin ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faditashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a Najeriya da ma kasashe da dama na nahiyar Afirka. To duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni, mata kalilan a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kadai ba, amma har da shugabancin manyan jam'iyyu. Kada in kai ku da nisa, waka bakin mai ita aka ce tafi dadi.
Sunana Hajiya Hamdatu Ibrahim, da ni ne acting chairperson Convention People's Party, amma national, the whole Ghana, the whole country. Ina gani na karama garban kiko, da muka je Congress ni ne first vice, she vice mu uku ne, she chairman mu je yi sarauta. In ka duba constitution Ghana kuma kana cin sarauta ba kai kai siyasa, she girman yi zai faji kaina ne, she ni ne acting chairperson. Amma ban da wannan kuna cikin kungiyan Women Academy for Africa, mula da kungi yanda muke harka da Labour Party kamar dai Democrats in America da ke kan power yanzu, amma ka je UK ne ba su kan power. To mu da su muna da halaka, shi ne kuma ni abinda za ce Commissioner in Charge of West Africa Women Academy for Africa. Muna duban inna mata za su iya su doki in ce position cikin political parties, shi muna nan muna training su cikin West Africa, ga muna da yan Nigeria, muna da yan other countries suffrage da suka believe in social socialist parties. Amma inda ka zo ka iske ni ga yanzu ina chair committee youth affairs na Convention People's Party
CPP.
Dan shi ni ne youth affairs committee chairperson, kuma ina cikin vetting committee da ngalaya da wanda da su saya in jam'iyyar CPP, in aka ce flag bearer shi ne presidential candidate, ina cikin wannan committee. Ina da cikin committee da yawa cikin partidun na
hannu. Kamu shiga wani bani takaitaccen tarihi da duk bani tarihi
su. Hajiya Hamdatu Ibrahim ne mace ne da feni karkarun tudun Ghana, amma a ce arewa kenan ka je a Najeriya. Shin ce ni mutumin arewa ne. Wurin ne school na zona karkare daga Kumasi, aka training na na teach yara kamar preschool, na yi aikin teaching I think for 10 years. Amma she naga kaman fashi na ba cikin teaching, amma har yau dai na koyarin tun da dai na haifa kuma ya yara na sun fara haifuwa. She na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992. Tam 1992 nan kuma muka fara nan, ka dai shiga dai na muka san abin da ake ciki ba. Na zo in
jam'iyya ne da zaki ci amfanin shi,
ban sani ba san, domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan, shi ana cewa ma political parties ma yasa ma gana su kararrabu, don shi gwamma a yi all inclusive government kamar union government. Amma dai na yi su, I did cost accounting, naje kuma naje na entrepreneurship, from entrepreneurship na zo na yi project management, duk wannan duka courses sun gafa na yi ba. Muka gani wani zo kuma na ni cikin siyasa, shi yasa ka ga wani ababa ma ya faru cikin party, shi su ce a na ce amma tun ne wan ga ku ke faruwa. Domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai, amma ya kamata ka doki abin da kamar projects ne. Ya zaka tafiyar da kamar gini ne za ka yi, ginin nan baka da foundation da gafin su, in kai wannan gini ai dole ya zube. Na shiga party ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally. Akwai ana ya kira ni je in bada shawara, na gode cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon President Buhari kenan, na je Abuja all women's conference, na je aka bani opportunity na gode experience da mata suke da shi cikin Ghana. Akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci yana da wuya mace ta zo,
har yanzu ma akwai wuya.
Eh, amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan, kaga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji maybe kaji ka zama kan TV kai magana bai dace ba, kaga mami ya kika dai kai wanga magana haka, kai sani am a TV personality. Amma na yi very careful, domin yarana na son kallon TV, na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yayin ni na kan nina da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house in shi ko min zaka yi ka ga mamacin kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an haifin shi na mi yayi dubun dubai shi ba wanda ma zai kula da shi shi sa ka ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu nan addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu zamu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa amma na bazan farace wana Hajji Hadiza Allah ya ci kanta ta ba mu tarbiyan da talanan na fara siyasa ko mishi ta shahaba Hajji Amdatu ki hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau inji Bature ba ka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi yasa muna
so amma da haka kin fuskanci kalubale
ai yau ne da kika yi shiru mun kika kin je yi magana ai wannan so zama kai so suka bar ki office nan ga wannan ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai wai mulki juye ina juye ko wanta ma ni ban wish an wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce mun wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa ne amma muna son mu ci gaba shi mun dauki hankuri domin an yi mai maganganun da bai dace ba shi kace ah ni ma ya sa mana shi cikin siyasa amma da ka duba left ka duba right ba ka yi politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don kaga abinda Osagyefo Dr. Kwame mun ne karbe incin gane ya bamu yace wa yana da look left or right da look forward abin da isa nake move forward in my life in politics
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shiri dake haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma ji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil adama yasa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa wace ce wannan kallabi kuma menene ya dauki hankalinta da yasa ta fara wannan aikin baiwa
sunana Samira Hamza Ahmad makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turanci sunanta Kano Pathfinder School for Special Needs Umar Babur Abanfai a Kano mun bude wannan makaranta tun shekara ta 2015 kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to Allah bai yi ba ban karasa ba bayan nayi aure na dawo Kano daga Maiduguri to kullun a lokacin a tunani na shine ina so na taimakawa al'umma kullun kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai naga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba so sai ne tunanin a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki shine dalilin da yasa na bude sannan na biyu kuma ina ni ina mutun ce da nake da bani da damuwa da yara
ina da
san yara ina iya daukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa nayi
wadanne irin nau'ukan yara ne kuke dauka a makarantar
kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan muna da wadanda ake ce musu suna da shan inna a Hausance shine cerebral palsy muna da wadanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome muna da waɗanda Hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu ta waya ta kwakwalwa. Sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana. Muna da yaran da ba sa jin, ba su kurame ne, ba sa ji ko kuma ba sa magana. Muna da a cikin maya, a cikin yadda ya kamata, ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high IQ, su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta. Ana koyar da su, amma dai ko nan ba mu da su gaskiya. Amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan.
To a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar?
To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kamar ba a cikin Kano suke ba, idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan, wannan ya gaya wannan, waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu, haka dai muke samun ɗaliban.
Karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainin su ta yau da kullum?
Ya danganta da irin yadda yaro yake, nau'in lalurar shi. Akwai waɗanda suke da buƙatar karatu, muna musu karatu. Akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau, kamar social interaction da ake cewa a turance, kamar shi suke da buƙata. Da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima, za su iya ɗaukar nauyin kansu, za su iya kula da kansu, shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu. So kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka.
Sai yaro ya kai shekara nawa kuke karɓar shi a makarantar?
Sau da yawa na fi buƙatar yaran da suke ƙanana ma, ƴan shekara uku. Saboda a lokacin idan duk abin da kake koya musu ka fi ganin sakamako da wuri. Amma muna ɗauka tun daga shekara uku har kusan yanzu shekara 20 da ma muna da. Duk muna iya ɗauka tun da waɗansu sun riga sun girma, ba karatu ba ne ba, kowa ya san ba karatu ne za a yi a gurin nan ba. Maybe ɗan social interaction ne da waɗansu abubuwa da za a ɗan yi musu. Interacting da mutane su ma suna jin daɗi. Suna da ɗakunan kwana na ƴan boarding waɗanda suke kwana, kuma muna da masu kula da su. Ko da bayan mun tafi bayan ƙarfe 4 akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su. Akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara, ragowar yara suke yin karatu. Akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa. Malaman mu kusan dukkansu special education suka karanta. Sai kuma waɗanda suke yin therapy, su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke ƙoƙarin su koya yara abubuwa. A masu koya musu magana, masu psychomotor therapy, haka speech therapy, physiotherapy, duk irin waɗannan fannukan muna da su waɗanda suke koya musu. Kamar shin inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin, da kuma masu koya musu magana shine speech therapist, da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za mu dora a hiranmu da kallabi Samira Hamza Ahmed, inda ta bayyana ƙalubale da ta fuskanta a rayuwa da kuma matakan da ta ɗauka da suka kaita inda take yau. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington, da kuma wakiliyarmu a ƙasar Ghana Hawwa'u Abdulkarim. Sai kuma zakaran mu na wannan makon Mahmud Ibrahim Kwari, shi ma da ya dafa mana baya a madadinsu duka, alheri ke cewa mu wuni lafiya.
To sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin kallabi. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai da safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Idris Abdullahi Bako da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, da ba injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alheri. Wassalamu.